Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To a cikin shirin za a ji cewa headquarter sojojin Najeriya ta damke wasu manyan dillalan miyagun makamai na ƙasa da ƙasa a jihar Sokoto. Za mu ji kuma irin matakan da hukumomin jamhuriyar Nijar suka ɗauka domin kaucewa sata jaraba bakaloriya da aka soma a jiya a dufaɗin ƙasar. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin da daddarajin yar demokrata Amurka ta bude babban taronta na ƙasa da za a shafa kwanaki huɗu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus, inda suke fatan zai taimaka wa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden samun nasara akan shugaban ƙasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Michelle Obama da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da kuma tsohon gwamnan jihar Ohio John Kasich da ke sukan lamirin Trump suna cikin waɗanda suka gudanar da jawabai akan Biden ɗan shekaru 77 a taron tsaye da shi takara a daren farko. A watannin da suka gabata, Sanders ne ɗan takara na ƙarshe da ya fafata da Biden a takarar tikitin jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasa. A wani ɓangare na saƙon Michelle Obama da aka naɗa a faifai da aka saki gabanin taron, ta bayyana Biden a matsayin mutumin kirki mai riko da addini. Michelle Obama ta ce ya san yadda zai ceto tattalin arziki, yaƙi da annoba da kuma jagorantar ƙasarmu, kuma yana sauraro. Zai kuma faɗi gaskiya, kana ya yadda da kimiyya, zai yi mulki a matsayin wanda rayuwarsa take abin koyi gare mu. Jiya Litinin jam'iyyar Democrat ta fara babban taron tsaye da ‘yan takararta ta yanar gizo, yayin da shi ma shugaban ƙasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yaƙin neman zaɓensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. A wani abu mai kama da yakin neman zaɓe da ya tsaya a tashoshin jiragen sama a jihohin Minnesota da Wisconsin jiya Litinin, da aka saka a waƙar taken yakin neman zaɓensa na Make America Great Again, shugaban ƙasar a yayin da yake jawabi ga gungun magoya bayansa da aka gayyata a kan titin jirgin sama, ya zargi abokin takararsa zaɓen da kasancewa ɗan amshin shatan masu sassaucin ra'ayi. Trump ya yi gargaɗin cewa samun nasarar jam'iyyar adawa a watan Nuwamba nufin buɗe kan iyakokin ƙasa, turkushewar tattalin arziki da kuma wasu fitintunu da za su iya bujirowa. A cikin shugabancin Joe Biden na Amurka za a iya yaye kariyar zama ɗan Amurka, kana al'ummominmu za su zama a hannun ɓata gari, shugaban ƙasar ya faɗa wa taron magoya bayansa a wajen farfajiyar filin jirgin sama na Mankato da ke jihar Minnesota. Trump ya taka rawa sosai a Minnesota 2016, amma Hillary Clinton ce ta lashe jihar. Rahotanni daga jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga akan babura sun kashe sojojin ƙasar uku da ɗan banga ɗaya, yayin da suke ƙoƙarin ƙwatar wani ɗan ƙasar China da direbansa da 'yan bindigar suka sace. Wasu shaidun gani da ido sun faɗa wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari cewa baturen ɗan ƙasar China suna aikin shimfiɗa titi ne a ƙauyen Yakila da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Rafi. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da saƙonni na Amurka, duk da yake 'yan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kaɗa ƙuri'a a wannan makon domin hana yin sauye-sauye a sha'anin na aikiwa da saƙonni da suka yi ikirarin zai iya kawo tarnaƙi ga abin da ake tsammani na ƙarin masu jefa ƙuri'a ta hanyar aika saƙo a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba. Ina ƙara ƙarfafa guguwar ƙara saurin aikiwa da saƙonni ba wai a hankali ba, Trump ya faɗa wa manema labarai a wajen fadar White House kafin ya zarce zuwa gangamin yakin neman zaɓe a jihohin Minnesota da Wisconsin na tsakiyar yammacin Amurka. Trump ya faɗa a makon da ya gabata cewa bai amince da bayar da kuɗi dala biliyan 28 ga hukumar aika saƙonni ba, wanda za ta yi amfani da wani sashi na kuɗin wajen biyan kuɗin karɓa da kuma aikin da ake tsammani na miliyoyin ƙuri'u da za a aika daga masu zaɓe da suke tsoron zuwa rumfunan zaɓe a lokacin annobar coronavirus. Tsahon watanni Trump yana ikirari ba tare da bada hujja ba cewa aika takardun zaben da jihohi za su yi ga masu jefa ƙuri'a zai iya haifar da magudin zaɓe da kuma aringizan ƙuri'u a kansa. Ya kuma kare ɗaya daga cikin waɗanda ya naɗa kuma babban mai ba da tallafi ga jam'iyyar Republican Postmaster General Louis DeJoy na ɗaukar muhimman matakai don rage kashe kuɗaɗe a hukumar aikiwa da saƙonni da kuma ƙara inganta aikinsu. Masu zanga-zanga a faɗin ƙasar Sudan suna nema a gaggauta aiwatar da sauye-sauye da aka daɗe ana jira jiya Litinin a bikin cika shekara guda da yarjejeniyar raba mukamai tsakanin farar hula da sojoji. Babban taron jama'ar a babban birnin kasar Khartoum ya yi kiran samun adalci da kuma zaman lafiya kafin jami'an tsaro su tarwatsa su da barkonan tsohuwa kamar yadda kamfanin dillancin labarai na France Presse ya rawaito. Sojojin Sudan sun haɓarar da daɗaɗɗen shugaba Umar al-Bashir daga shugabancin kasar a watan Afrilun 2019 bayan da aka shafe watanni ana zanga-zanga. A cikin watan Yulin 2019 Majalisar Mulkin Soja ta wucin gadi ta sanya hannu a wata yarjejeniya da fararen hula masu zanga-zanga da dakarun neman ƴanci da ƙawancen neman canji suka wakilta. Masu zanga-zangar sun ce abin da aka amince na sauye-sauye har yanzu ba a aiwatar da shi ba. Yarjejeniyar ta watan Agustan 2019 wanda aka fi sani da ayyanawar kundin tsarin mulki ta samar da majalisar haɗin gwiwa ta sojoji da farar hula ta kuma kafa majalisa tare da mambobi daga mayar ƙungiyoyin fararen hula suka naɗa. Sai dai ya kamata gwamnati samar da majalisar dokoki a cikin watanni uku amma hakan bai faru ba.
To madalla labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar hotanni. Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda hedikwatar sojojin kasar ta damke wasu manyan dillalan miyagun makamai na kasa da kasa a jihar Sokoto. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Da yake mana ƙarin bayani dangane da aikace-aikacen rundunar Operation Sahel Sanity mai yaƙi da ƴan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen hedikwatar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu, ya ce sojojin sun damke wasu masu fasakaurin miyagun makamai na ƙasa da ƙasa daga jamhuriyar Nijar zuwa Najeriya.
Zaratan sojojin Operation Sahel Sanity da ke kula da karamar hukumar Sabon Birni ta jihar Sokoto sun sami wata gagarumar nasarar damke wasu dillalan miyagun makamai su uku a shiyar ɗan tudu da ke lardin mai lalle a cikin karamar hukumar Sabon Birni ta jihar Sokoto. Mutanen sun hada da Alhaji Adamu Alhassan, Salisu Adamu da Abdullahi Sali, dukkaninsu ƴan asalin ƙasar Nijar. Dakarun sojojin sun sami nasarar datse waɗannan masu safarar miyagun makamai ne bisa ga bayanan sirri inda suka same su da bindigu kiran AK-47 guda shida tare da gidan harsasai na bindigar AK-47 guda uku gami da alburusai samfurin 7.62mm special guda 2,415 ɓoye a lunguna daban-daban a cikin motarsu. Binciken farko ya nuna cewa waɗannan miyagun makamai dai na kan hanyarsu ne ta zuwa hannun wasu ƴan bindiga da ke a ƙaramar hukumar ISA ta jihar Sokoto, inda amfani da su ka iya jawo halaka ga dubban jama'a da basu ji ba basu gani ba.
Kanar Aminu Iliyasu kazalika ya yi ƙarin bayani dangane da sauran hoɓɓasa da mayakan ke yi a wannan shiya.
Dakarun sojojin sun yi arangama da wasu ƴan bindiga yayin da suke gudanar da sintiri a cikin ƙaramar hukumar Batsari ta jihar Katsina, inda suka halaka uku daga cikin ƴan bindiga kuma suka turmuje sansanonin ƴan bindiga har guda 12 a wani waje da ake kira Yoba Baranda. Haka zalika a wannan rana dai sojojin sun yi nasarar camce masu baiwa ƴan bindiga bayanai har su 7 a tsakanin Wanke, Magali da kasuwar Ɗan Jibga da ke jihar Zamfara.
Kazalika wasu daga cikin mutanen wannan yanki sun tabbatar da cewa a halin yanzu zaman lafiya kamar alasan barka. Malam Saminu Mayanti wani mazaunin yankin karamar hukumar Batsari a jihar Katsina ne.
Gaskiya a halin yanzu a yankin jihar Katsina a karamar hukumar Batsari gaskiya bakin gwargwado ana samun sauki saboda jami'an tsaron da aka kai a sassa take zagaye da cikin garin Batsari gaskiya abubuwan suna aiki bakin gwagwaro gaskiya suna aiki ba dare ba rana gaskiya ana samun sauki kware da gaske
ya kaman su manoma sun fara tafiya gonakin su da sauran su
ana zuwa gona ko da yaushe
yanzu dai tsaro zamu ce alhamdulillah san Allah san barka
gaskiya tsaro yanzu da sauki a cikin dari an samu akalla ana iya samun 30% muna kadin gina mu jami'an tsaro na kasa
a cewar masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Babagamawa bayanan sirri na da matukar muhimmanci musamman a wannan zamani bisa ga dukkanin aikace-aikacen jami'an tsaro
kuma wannan shine yanzu saboda wannan abubuwa da ake samu da bayanai da ba a sai ake samu wa'annan nasarori da kama wa'annan mutane da albumusai da bindigogi wanda ake da shigo da su ba bisa ka'ida ba duk wannan hanyoyi a wanda yake ba hanyoyi ne na asali yadda jami'an tsaro suke wurin ba da sauransu so wannan ya nuna maka cewa bayanai da ba a sai yana da amfani kwarai da gaske kuma jama'a su ba da hatsin kai a jami'an tsaro duk wani abu da suka gani ko wasu abubuwa da suka sanar da jama'an tsaro su ba su bayani wannan shine zai kai mu gaggaci
idan za a iya tunawa ko a bayan nan sai da shugaban kwamitin aikin soja na majalisar dattawan Najeriya da wasu sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki suka ziyarci hedikwatar ta rundunar operation sahel sanitary inda suka yi bawa sojojin bisa hoɓɓasan da suke yi a wannan shiya Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ake cigaba da gudanar da jarabar baccalaureate ta shekarar bana dalibai da fiye da 70 ne ke gudanar da wannan jarabawar kuma tuni hukumomin da ke kula da jarabawar suka bayyana cewa sun dauki dukkanin matakan da suka dace domin kaucewa sata jarabawa kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakilin muryar Amurka da magaran Tamar Abari
Shekarar bana dai ta zama shekara ta musamman sanadiyar coronavirus la'akari da yin ita wannan jarabawar a wannan wata na Agusta kamar yadda gwamnan jihar da magaren Isa Musa ya bayyana
sauran shekaru da sun ka wuce war haka an yi wajen wata guda da karewa bana sai zamanto shekara ta taho da tazo shine wannan magana ciwo da ya haddabe wa duniya gaba daya wanda don saboda kare jama'a da kare su kansu ƴan makaranta ya kai gwamnati a cikin matakai da doka don saboda dukkanin jama'a ya rufe duka lakwat dangantar da waɗannan matakan da gwamnati ya ɗauka sai mu godiya ga Allah wannan ciwo ya ja baya da yake ya ja baya shine gwamnati ya koma ya buɗe wato makarantun ne bai zamanto an tsara wannan jarabawa
dan kauce ma duk wata matsala hukumomin ilimin sun yi kira ga masu kula da jarabawar su matsa kaimi wajen sanya ido Sule Kabiru shine shugaban cibiyar jarabawar na Lisi Ahmadu Kuran Daga yayi ƙarin haske kamar haka
eh Alsiya ta zo sun yi jawabai ta ce ai aiki kan gaskiya dukan matakan tsaro da dai suke saboda dukan jami'an tsaro suna nan tare da mu kuma suna aikin su sau da gaba
kungiyar halsiya mai yaki da cin hanci da sata jarabawa wacce rawa ce take takawa a wannan jarabawar madam Ahmadu Khadija wakiliyar halsiya din ta yi karin haske kamar haka
duka waɗanda jami'an ga kunsa da uwayen yara da surveyor da corrector da jiri kai duk dai wanda yake cikin wannan tsari da kamata ka muka zo mu waye mishi kai bisa ga corruption ba ta kware yara mu gada musu trishiri baya bada zuwa gaba duk corruption ba ta ba kasa ci gaba sai dai mu koma baya
a kwanakin baya lokacin jarabawar BPC ta huta daga secondary an samu wasu ƴan matsaloli kowane matakai ne aka dauka a ita wannan jarabawa ta bak
kusan ba zan yi wannan ba amma shi brevet da bak ba ɗaya bane shi girman diploma kin da ake samu ma ba ɗaya bane ba kuma hallo machine shi ma ba ɗaya bane saboda mu nan matakai sai mu ce alhamdulillah an dauki matakai sosai kokwara wanda irin wannan abu bai iya faruwa a gare mu insha Allah
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar
A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a birnin Gwanni Haruna Mamman Bako ya yi da Zainabu Abdallah shugabar kungiyar guragun birnin Gwanni ta bayyana cewa matsalar barace-barace na kan hanyar raguwa a birnin Gwanni bayan wani horo kan sana'o'in hannu da matasa masu nakasa suka samu a birnin Gwanni tare da taimakon wasu kungiyoyi masu zaman kansu.
Akwai proje din da ake cema OD consortium. Ita kuma ojin nan tallafi take samu daga Voice Oxfam Voice suka ce bisa kai ga masu rauni suke taimako to anan Gwanni ni ne jagorancin wannan mun ka samu atelier guda hudu kowane atelier da fannin da yake kwarewa akwai masu dinkin tela akwai masu gyaran moto akwai masu gyaran salula kuma akwai masu yin lakare to yanzu mun yi wata 6 da aikin nan kuma kowane wata ana ba su daliban shika 3 na taxi su kuma wanda suke koya musu duk sai daidai yadda kake da dalibai inda yawa gare ka kana da shika 22 in ka dan a gare ka kana da shika 13 a wata haka an kai wata 6 yanzu da yake aiki ya kare shine wanda suke tallahin sun kace su bu siyar da bagar a zo ayi horo a gwada musu cikin tele su ji shi a radio da mutanen da an ba su horo kudin da anka bada tallahi ga inda zai zo wanda an kai ma tallahin sun ci more shi shine yanzu ake nan ana tambayar dalibai ni sun ka gane ni abu su gane ba kuma ga dakar mata su yi su tarbi mutane wanda suke son aiki gare su
muna yi musan bayan an ba su wannan horo menene shi projen da ke tallafawa yake son ya cimma ta hanyar ba su tallafa musu domin a ci gaba da koya musu ayyuka musamman na hannu
to kun san a kasan mu jabri yawanci daga kana da dan rauni ka dan ga jiki sai ka ce ka ba da dogara ga bara shi ko projen ga so yake rage barace yana kawo yana koya yana ba da tallahin shi dan saboda a rage bara cikin kasan mu ta Niger yanzu wanda ya iya dinkin tela me zai kashe shi bara an ba shi kayan aiki na tela dole zai zama yayi jallin shi yana samun abin da ya rike ga baki a hannun shi kuma wanda yake gyaran salula an ba shi jalli na gyaran salula ai dole zai zama ya gyara-gyaracin shi tunda ko kakani ni na taɓa magana da waɗansu cikin masu gyara-gyaran nan na zo na iske an kama shika uku na gyaran salula to in ka samu jika uku ga mutum guda ka sake wani zo jika biyu wani zo 300 haka nan ai kana samun abin da zaka ci da ya ayi shi yasa ne ake so a rage man discipline din nan inji nasara
to yanzu ana iya cewa ga horon da aka so ma ba su zo ke yanzu sun fara cin moriya abin ko kuma har yanzu horon ne suke ta doka ba su fara yin tsaye da kawahun su ba
to lalle a tele da yawa na shiga ciki na shiga na dinki na iske suna dinki ko dinkin gidan ku kai ka rage mu kanka larura na iske yan mata suna dinkin kansu kuma suna yi ma mutane haƙƙin gyare-gyare suna samun yan dalolin su samari kuma masu gyara moto suna yi su ma suna samu kowane na tambaya ce wallahi tanti muna samun bakin gwalgwado kafin mu ke samun namu na kanmu
to karfa shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na jamhuriyar Niger ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Niger suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niyya sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio dake birnin Kumasi yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai kawo mana shirin kuwa bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar gida
sabanta ba awa ka sace da rago da randa masu yin zama ayi wani goma
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku yi ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma
muna tare da Usman Dan Kano dake nan a jamhuriyar Niger
Usman Dan Kano haifafan unguwar Gwammajani da ke birnin Kano karamar hukumar da Alalo Kazanna cikin birnin Kano yawa kuma a can na tashi a can na yi karatun firamare da na rasken da gaba daya yawa na baro Kano yanzu kusan shekara 25 da na zo nan Yamai da zama
iko Allah shekara 20 a nan Yamai ka samu ka zagaya a wasu shugabanni a ta wasu shugabanni a nan Niger
eh to gaskiya ban leka ba sai dai akan hanya idan zan wuce kaman dosan zuwa dai marada haka yin zan wuce amma ban samu dana lalleka ba haka yawa na ji hakili bai amma ba da zama ba dai haka yawa nan dai cikin birnin Yamai dai shine gaskiya mazaunin nawa kusan shekara 25 yanzu
eh kuma a yanzu kana nan tare da iyalanka ko
eh ina tare da yara 9 da mata na guda 2
eh masha Allah to malam Usman me dalilin barin Najeriya zuwa Niger
eh to ka san inda Allah ya kaddara mutum sai ya je to sai ya je gaskiya
eh
wa ni ba wani wanda ya aika min sako in taho ko kuma yi min kwatancen cewa an zo Yamai eh wa lokaci guda bayan sha'anin karatun abun ya dan yi tauri yawa kawai sai Allah ya nufi zan zo nan Yamai abinci na yana nan
eh
kuma sai Allah ya kwaso ne kawo ni
haka nan ne to malamu sai ka karanta a Nigeria ko zance a Kano
eh to da yake bangaren larabci ne muka yi wata makaranta jama'an Nasiru Kabura tun daga primary dai mun yi na Hadatul Islam yawa zuwa secondary Turasul Islam ta jama'an Nasiru Kabura
ya
aji uku dai ne kuma karatun ya tsaya eh kuma mai Nasiru kun inda shi da wata daga Tanzania ba
to sai ka zo nan a Niger to me baka shawa a jamhuriyar Niger
eh to gaskiya ne ma abinci dai ga wani gaskiya ina cikin ina karatun wannan nan ta sana'a dinki
eh
kuma da Allah da dai za mu nan a cigaba da yin sana'ar yau shine kuma Allah ya sa na zo nan din kuma sai sana'a ta zama ta hanyar abinci na yawa da aure nika da mu'amala ta gaba ɗaya nika to sana'a dinki ne nake yin ta gaba ɗaya
iko Allah kuma daga zaki iske na Niger ma ana Hausa sai dai kaje kaman ma kana a Nigeria dan dai duka duk alamun komi dai ne ko
a kware kuma tun da Allah ya sauke ni kuma yasa na da ya kaddara na shiga gidan Sheikh Shaibu nan Yamai da kuma abin duka sai kamar dai ban faro ko Nigeria bane take ji inda duka mu'amala da ake duka yanayi ba wani canji da za ka gani a gaba ɗaya ma birnin Yamai din ba zan ce ma gaba ɗaya ba wani canji da za ka gani wanda za a ce ta yi nisa an ba da yaren faransanci ba da english da kuma zabarmanci da ake
da
mun babu wani bambanci haka da za ka gani yau wani mu'amala
to
sai a bi can kenan
to yanzu a nan fiske ka cika ko shekara 20 nan a Niger wace sana'a kace kana sana'a 21 ko
25 ma yanzu
eh kace kana sana'a dinki
eh
to ya harkokin suke a kasuwancin dinki
a dinki alhamdulillah gaskiya sana'a ce mai rufin asiri kuma da rabon arziki duka ana yin ta a ciki yau har ayi gidaje ayi motoci ayi duk abin da Allah ya kaddara za a samu na rayuwa cikin sana'a yau sana'a ce ba karamar sana'a ba
to lallai sai mu Allah sai mu Allah godiya
a mun gode wa Allah kuma ya kara mana lafiya inda gaskiya ba mu ba ba iyalan mu ba abokanan arziki da yawa suna amfana da wannan aikin da muke yi sosai ma kuwa
eh a yanzu haka kana da yaro nawa a gargashin ku da kake koya ma sana'a
eh to ka san yanzu yaran kaman TV ne
eh
ya wanda ka kama ka koya mu sai su gudu sai su gudu Allah ya gane yadda ko mu dalin muke tare da su
okay so ban taba samun sha'awa kamar ka da wata makaranta inda za ka koya ma matasa maza da mata ka samu kamar wanda kai mako daga gwamnati ko wasu kungiyoyi masu zaman kansu irin wannan sai ka samu kana koya ma mutane ba a nemi ba kai har ma wasu shehuhi kamar su Maradi su Zandar su Difa haka
to wallahi muna da wannan sha'awar sosai ma kwatin da akwai wanda ma wani mutumin agada su dai ne wanda ya kawo mun ya rasa na koya masa
to
da yake yaron shi ne sai ya tsaya ya koyi aikin da kyau ba dan gaskiya shine ma mutumin da zan ce na ji dadin koya masa aiki da nayi shi wannan da aka kawo mishi
eh
saboda a lokacin gaskiya duk sati ɗaya sa bani da ka 15
iko Allah
sai Allah da sa ya tsaya ba muka sati uku yake ganin kamar ya fahimci abin da ya fahimta yake ne ya tafi sa shi a lokacin
to a birnin Yamai a wata unguwa kake kamar in za a yi masu sauraron musu na so su kai maka ziyara ko su su kai maka dinki ina za su yi ganin ka
eh ina nan yi tsarin Sheikh Maure daga baya cikin fabe na nake wajen sana'a ta kusan shekara 10 inda da ina cikin habube na ne to sai Allah ya ka yawa Allah ya ka dar fitowa ta kuma sai na fito cikin habube ne da dawo nan Sheikh Maure bayan ke ta ba ita kan Sheikh Maure
to na gode kwarai malam Usman dan Kano dan asalin kasar Najeriya da ke nan jamhuriyar Nijar da ke zaune a neman babban birnin kasar mun gode da ka ba mu damar tattaunawa da kai a cikin shirin uwar bar gida gida ya bar shirin Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah nagode
to a gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Munu Barma dauke da sharhin jaridun Nijar
zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa Babban sufetan ƴan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ziyarci jamhuriyar Nijar a ƙarshen mako, inda suka gana da shugaban hukumar ƴan sandan Nijar Sule Abubakar da ministan cikin gida Alkash Alhada da jami'an ma'aikatar tattara bayanan sirri. Jirar ta ce a ƙarshen wata ganawa da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a fadarsa, Sufeto Janar na ƴan sandan Najeriya Muhammad Abubakar ya bayyana cewa ya zo ne a bisa umarnin shugaba Muhammadu Buhari domin tantauna hanyoyin tabbatar da tsaro a waɗannan ƙasashe biyu. Jaridar Air Info na cewa hukumomin Najeriya sun ba da sanarwar neman wani hafshakin ɗan kasuwa ɗan Nijar ruwa a Jallo. Kodayake bata bayar da cikakken bayani akan sunan wannan ɗan kasuwa ba. Jaridar ta ce hukumar yaƙi da cin hanci ta tarayyar Najeriya EFCC ce ta ba da wannan sammaci sakamakon wani binciken da ta kaddamar game da wasu harkokin da suka shafi wannan fitaccen ɗan kasuwa. Jaridar La Grève ta bayyana cewa ruwan saman da ake tafkawa kamar da bakin ƙwarya ya hallaka mutane 19 a jamhuriyar Niger, yayin da gidaje 5,130 suka ruguje. Sannan ambaliyar ta wuce da bisashe 880 da rumbun cimaka 201, lamarin da ya raba mutane 53,202 da mahallinsu. Jaridar ta ce ba yau ba ambaliyar ruwa ta soma haddasa barna a ƙasar Nijar, to amma bayanai na nunin gina gidaje a kan magudanai ko makwancin ruwa na daga cikin dalilan faruwar wannan al'amari mai nasaba da rashin bin umarnin mahukunta. Mukarkare da jaridar Lafcalite wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi odar jirgin kashe kwari samfarin AT-5-4 ko kuma AT-5-4 a daidai lokacin da manoman damana suka dukufa da gyare-gyaren amfanin gona. Jaridar ta ce ministan bunƙasa ayyukan noma Albade Abuba ne ya karbi wannan jirgi da aka sanar cewa kamfanin EBS na Idi Master ne ya yi odarsa daga ƙasar Canada akan miliyar guda na sefa waɗanda za a biya a nan gaba, yayin da ƙwararru a ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma ke cewa jirgin na da inganci domin zai iya shafe awa 4 a sama yana feshin magani, zai kuma iya feshe eka aƙalla 30 a kowane minti guda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Sule, zamu kuma kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Justin Bizimana tsohon babban jami'in gwamnati ne a jamhuriyar Rwanda, ana neman sa ruwa a Jallo saboda samun hannunsa a kisan kare dangi a shekarar 1994 a ƙasar Rwanda. Ana tuhumar Bizimana da haɗin baki wurin aikata kisan kare dangi da kuma kashe shugabannin 'yan adawa, yayin da yake rike da mukamin ministan tsaro a Rwanda. Ana zarginsa da horarwa da kuma raba makamai ga 'yan bindiga da kuma shirya jerin sunayen wasu mutane da zummar kashe su da bada umarni da kwarin gwiwan kisan 'yan kabilan Tutsi a cikin wani tashin hankali da aka kwashe kwanaki 100 ana yi a shekarar 1994. Akan waɗannan da wasu laifukan, kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta Rwanda da za aka santa da residual mechanism tana tuhumar Bizimana da aikata laifukan kisan kare dangi da laifukan yaƙi da wasu batutuwa da ya kamata a kama shi a kansu. Amurka tana aiki tare da Majalisar Dinkin Duniya da wannan kotu ta residual mechanism da wasu gwamnatoci domin su tabbatar da Bizimana da wasu mutane ba su iya kaucewa shari'a ba. Domin cimma wannan manufa, Amurka ta ajiye tukuicin $5 million ga wanda zai bada labari da zai kai ga kama shi. Idan kai ko wani ya samu labari game da Augustin Bizimana ko ya san inda yake, zai iya kai labari a cikin rufin asiri ba tare da sanin kowa ba. Ka tuntubi ofishin jakadanci ko karamin ofishin jakadancin Amurka da ke kusa da kai domin a tuntubi babban ofishin tsaron yankin, ko ka aiko da sakon email zuwa ga ofishin bada tukuici akan masu aikata laifukan yaƙi na Amurka akan wcrp@state.gov, ko kuma ka tuntubi mu ta wannan lambar WhatsApp alamar ƙari da ɗaya wato +12 2975 5468. Haka zalika zaka iya tuntubar shafinmu na Facebook www.facebook.com/warcrimesrewardprogram, ko ka biyo mu a shafin Twitter www.twitter.com/warcrimesreward, saboda tura hotunan mutane da ake neman su ruwa a Jallo. Za a gudanar da bincike akan duk wani labari, kuma za a tsare huska da bayanin duk wanda zai kawo labari na waɗanda ake tuhumar. wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.